ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis a yau muna safiya ta 18 ga watan Rabi'ul Awwal hijiral manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 11 ga watan 9 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 39 a cikin karatun littafin Almi'atun Nisawiyya min al-ahadithin nabawiyya na babban malami fadilatu Sheikh Salih bin Abdullah al-Assaf Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa Abokal Tafawa Balewa dake nan titin kofar nan a nan cikin garin Bauchi darasin mu na satin da ya wuce mun tsaya a ƙarshen hadisi na 80 daidai mun karanta hadisi na 80 hadisin Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi da ya mana bayanin cewa wani bayahudi ya kama wata baiwa cikin musulmai ya sanya kanta tsakanin duwatsu guda biyu ya matse kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka kawo wannan mata aka dinga kira mata wane ne ya miki kaza a ce wane ne tayi nuni da ce a'a a ce wane ne ta ce a'a har sai da aka kira sunan wannan bayahuda tusa cewa shine yake mata wannan mummunan aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka kama shi shima aka yi mishi irin abin da yayi mata wanda kuma wannan shine adalci kuma shine abin da ya dace da dukkanin wanda ya zalunci wani addinin musulunci ya karantar da mu in mutun ya kashe wani a kashe shi in mutun ya ji ma wani rauni a ji masa rauni gurgurdan irin raunin da ya ji ma dan uwansa Allah ta'ala ya sa mu dace za mu tashi kan hadisi na 81 insha Allah alhadithul hadi wa 80 an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayyuma rajulin كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران رواه البخاري أن كربو دغا أبو موسى الأشعري عبد الله ابن قيس الأشعري الله شكاري داء غريشي يتي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ayyuma rajulin dukkanin mutumin da kanat lahu jariyatun ya kasance karkashin sa akwai wata baiwa fa addabaha ya tarbiyantar da ita fa ahsana ta'dibaha ya kyautata tarbiyan da ya bata wa a'taqaha sannan ya entata watazawwajaha, sannan ya aurar da ita, falahu ajrani, to yana da lada biyu. Wa ayyuma abdin, dukkanin bawan da adda haqqallahi, ya sauke haƙƙin Allah, wa haqqa mawalihi, da kuma haƙƙin iyayen gidansa, falahu ajrani, wannan shi ma yana da lada guda biyu. Wannan hadisin yana karantar da mu abu na farko shine falalan tarbiyyar ƴaƴa mata. A nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga mutumin da yake da baiwa. Baiwa ce karkashin sa, ba wai ƴarsa ce da ya haife ta, ƴarsa ta cikin sa ba. Baiwa ce, sawa'un sayo ta yi a kasuwa ko kuma a an kamo ta ne a matsayin ganimar yaki, aka bashi ita kyauta ko wani abu makamancin haka. To idan ya tarbiyyantar da wannan baiwan, ya kula da ita, ya kula da rayuwanta, ya ba ta tarbiyya mai kyau, ya ciyar da ita, ya kula da ita irin yadda uba ke kula da ƴaƴansa, har ƙarshe ya zo ya ƴanta ta bayan ta girma ta kai aure, sai ya ƴanta ta, sannan sai ce wata zawwajaha. Wasu malamai suna kawo akwai ruwaya da ta zo da wa zawwajaha, bayan ya ƴanta ta sai kuma shi ɗin sai ya aure ta, maimakon ya ci gaba da zama da ita a ƙarƙashin, tana ƙarƙashin bauta a wajensa, sai ba ta ƴanci. Domin ai idan namiji yana da baiwa, duk abin da ya halatta gare shi da matansa ya halatta gare shi a wajen wannan baiwar. Kamar yadda Allah yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Idan mutum ya sauke sha'awarsa akan matarsa ko abinda damansa ta mallaka, baiwa kenan ku yangansa, Allah madaukakin sarki yace fa innahum ghayru malumin, to wannan babu zargi akan sa, ba Allah madaukakin sarki ba zai zarge shi akan cewa ya sadu da baiwarsa ba. To amma saboda yana so ya bata cikakken ƴanci, ita ma ya zamana tana rayuwa ne a matsayin wato mata mai ƴanci, a matsayin ƴa wacce take mai ƴanci, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace to sai ƴanta ta, ya kuma aure ta. Ko kuma a wata ruwayar kamar wannan ruwayar wata zawwajaha, ya ƴanta ta sannan ya aurar da ita, ko shi ya aure ta akan karan kanta, akan karan kansa, ko kuma ya aurar da ita ga wani, to Allah zai bashi lada biyu. Ladan da zai samu shine ladan tarbiyya da kuma ya ƴanta baiwa, wannan sai yasa a bashi lada cikakke. Almuhim, wannan yana nuna mana muhimmancin kula da ƴaƴa mata da kuma ba su tarbiyya. Domin kamar yadda nake yawan maimaita muku, duk wanda Allah ya ba su ƴaƴa mata, to Allah ya ba su ɗayan biyu ne, ko dai hanyar tafiya aljanna kai tsaye in sun fahimci hikimar Allah a ciki, ko kuma hanyar tafiya wuta cikin sauki in sun yi sakaci. Hanyar tafiya aljanna kai tsaye ko hanyar tafiya wuta, domin tarbiyyar ƴaƴa mata yafi komai sauki, ya kuma fi komai wahala, yafi komai sauki kuma yafi komai wahala. Saboda raunin zuciyar mace idan an tsayu akan ta tun tana karama, to a daura ta akan hanya ta miƙe ta tafi akai har ta girma, wannan yafi sauki akan namiji. Amma in an yi sakaci akan ta ta zame, to dawo da ita kan hanya yafi wahala akan dawo da namiji kan hanya. Yanzu in tara maza ƴan shaye-shaye a nan cikin nan, da yi musu wa'azi su fahimci illan shaye-shaye su tuba, yafi sauki akan ka tara mun karuwai cikin nan wajen, yafi sauki. Din sai in ja hankalin maza ƴan shaye-shaye goma su tuba su daina, ban shawo kan hankalin karuwai guda biyu ba. Saboda me? Saboda yanayin yadda zuciyar mace yake karɓan abu wato cikin sauki, to shi kuma dama tsarin shi ne ɓarna a duk inda take ta fi komai saukin karɓa. Amma gyara tana da wahalar karɓuwa, tana da wahalar karɓuwa. A gina abu mai kyau ya fi wahala akan a gina mara kyau, haka kuma a rusa mara kyan nan kuma ya fi wahala akan a rusa mai kyau. arusa mai kyau yafi wahala akan arusa mara kyau yafi wahala akan arusa mai kyau. Eh, saboda haka yau a daura mutun akan mummunan tarbiya abu ne mai sauki, amma a daura shi akan tarbiya mai kyau abu ne mai wahala. Abu ne mai wahala. Saboda haka a wannan yana nuna mana falala da mutun yake samu in ya kula da ƴaƴa mata, ya tarbiyantar da su. Amma sai dai da yawa daga cikin iyaye ba sa gane cewa wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su, ba sa gane cewa Allah ya ba su wata hanya ce ta samun aljanna. Hasali ma akwai waɗanda suna ganin cewa samun haihuwan ƴaƴa mata kamar wata masifa ce. A jahiliya maza ne ke kyamatar haihuwar mata, amma yanzu jahiliyan wannan ƙarshen zamanin har matan da kansu su a karan kansu suna kyamatar haihuwar ƴan uwansu mata. Tana so in Allah ya tashi bata haihuwa to lallai lallai ya bata mai, ya bata namiji. Wasu ta saboda na farko wasu suna tsoron talauci, tana ganin cewa ita mace liability ce, nauyi ne. So ita ma tana ganin watakila ga yadda rayuwa yake fama da ita, kada take fama da rayuwa. Bayan kuma dama duk wanda zai zo duniya yana zuwa duniya ne da arzikinsa, ba kuma dole bane dan ke kin rayu a talauci ba, dole bane kuma ƴaƴanki su su rayu a talauci. Talauci yana jin ba gadon gidanku bane. To ke a wajen wace ga gaji talauci? Kaddara ce ta Allah. So ba dole bane dan ke kin rayu a cikin babu, ƴaƴanki kuma su ba su zo su rayu a cikin babu, ba dole bane. Wasu kuma ba mamaki ma su sun tsallake matacin talaucin, hasali ma abin da yasa suke son haihuwan ƴaƴa maza shine saboda gado. Gado. Saboda wani mentality da take da shi shine ta dauka kowa duk tsarin duniya kowane namiji zai riga matansa mutuwa. Saboda haka ita tana jiran ta haihu ƴaƴa maza ne saboda damuwanta in uban ya mutu ta samu gado mai kyau. Ba mamaki kuma shi mijin shine zai ci gadonta. Ba mamaki. Ai ba ɗaya ba, ba biyu ba, matar da ta mutu ta bar mijinta. Sau nawa? To shi Allah ba ruwansa da cewa ke ce matar shine ne mijin, ba ruwan Allah da wannan. Saboda haka lallai haihuwar ƴaƴa mata abu ne wanda yake mai falala ƙwarai da gaske, kuma abu ne mai hatsari. Hatsarin shine in an yi sakaci da shi, mace kofofin da suke tattare da ita na shiga wuta sun fi yawa akan namiji, sun fi yawa. Mafi girma, mafi girma shine lalacewar tarbiya, shine abin da yake da alaka da alfasha. Abin da yake da alaka da alfasha wannan yasa addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani lokacin da ya zo yana bayani akan hukuncin barawo da kuma hukuncin mazinaci da mazinaciya, sanda Allah ya tashi magana akan barawo sai ya fara da namiji, saboda shi sata a tsallaka katanga a yi sata, ko a fasa shago a yi sata, ko yana bukatun karfi, yana bukatun karfi. Karfi wannan kuma ya saba ma asalin zubin da Allah ya halicci mace. Munin ya kai muni a ce mace ta iya tsallakawa katanga ta yi sata. Munin ya yi muni a ce tana iya fasa shago ta yi sata a ciki. To shi yasa da Allah ya tashi magana akan hukuncin barayi sai ya fara da namiji, sai ce wasariqu wasariqatu faqdu aydihuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Amma da aka zo magana akan zina, saboda ita kuma zina abu ne wanda yake da alaka da wato alhawa wa shahawat, son zuciya, son zuciya. To a samu zamiya a wajen son zuciya a wajen mace ya fi sauki akan a samu a wajen namiji, saboda raunin zuciyanta. Sannan kuma duk abin da yake da alaka da alfasha, idan mace bata amince ba to bai yiwa. Shi yasa inda namiji zai danne mace a bisa dole ba ta so, to ba za a kira su sun yi zina ba, sai a ce yayi mai yayi mata fyaɗe, ya ce ya mata fyaɗe. Amma kun taba jin wani sakin layi da aka zo ana ba da hukunci aka ce mace ta yi ma namiji fyaɗe? Bai yiwa. To shi yasa anan da Allah ya tashi ba da hukuncin sai ya fara da mace, sai ya ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Allah sai ya fara da mace a wannan babin. To saboda haka lallai tabbas duk wanda Allah ya ba su ƴaƴa mata su sani cewa Allah ya ba su mas'uliya mai girma, nauyi ne babba wanda in an yi sakaci da shi zai kai mutum zuwa ga halaka. Eh, kuma babban abin da za mu ɗauka a nan shi ne ita tarbiyya tana da wato abubuwan da suke miƙar da ita da kuma abubuwan da suke ba ta matsala. Na farko dai, kamar yadda ina yawan maimaitawa, malamai suna yawan maimaitawa, duk wanda zai ba da tarbiyya dole ya fara da gyaran kansa, shi ya zamana ya shirya tukunna ya kintsa. Eh, shi din ya zamana ya tanaji tarbiyyan, tarbiyyan ta ratsa jini da bargo da jijiya na jikinsa. Duk abin da ake bukata na tarbiyya na daura ƴaƴa akai, ya zamana shi akwai shi a jikinsa. Dan in ya ce ma ƴaƴan ku yi kaza a aikace, sai kuma su ga tarbiyyan, ku yi kaza a magana, sai su ga tarbiyyan a me, a aikace a gangan jikinsa. Wannan shi ne babban makami mafi girma bayan addu'a. To shi ya zamana shi mai bada tarbiyyan ya kintsa kansa tukunna. Kina son ƴaƴanki su dauro akan tarbiyyan kula da sallah, kina so su dauro akan tarbiyyan gaskiya da amana, wato da duk tarbiyya ta gari, to koda a ce kin san cewa ke uwa ce wacce kin dan saba ƙarya, to in kina so ƴaƴanki su dauro akan wannan tarbiyyan gaskiyan, to ki yi kokari ki nace ki tilasta ma kanki ya zamana wannan ƙaryan kin fidda shi, ki dage ki sabar ma kanki da gaskiya. Domin su ɗabi'u na gari iri biyu ne, akwai wadda haka Allah ya halice shi akan kyakkyawan ɗabi'a, tuntuninsa mutumin kirki ne. Akwai wadda kirki da nagaltan shi ne zai dage ya koyar da kansa. To ɗabi'ar da mutum ya koyar da kansa alhali da bayi da ita ya fi falala da daraja a wajen Allah sama da wadda dama asali yana da ita. Idan da an shaide ki cewa wacce tana da yawan ƙarya, wacce kuma dama an shaide ta cewa mai gaskiya ce, to yanzu sai aka zo aka ce ai wacce ma yanzu kan kamar ba ita ba, kafin ka ji ta yi ƙarya za a jima, kafin ka ji kaza za a jima, to wannan da da take yi yanzu ta daina ta sabar ma kanta da gaskiya da nagalta, ta fi lada a wajen Allah sama da wadda waccan dama asali ɗabi'a ta ce wannan. Muna fahimta ku? Saboda haka duk abin da ke so ƴaƴanki su dauro akai, to ke ki fara sabar ma kanki da shi tukunna. Wadda kike da shi ki dauro akai, wadda baki da shi ki dage ki koya ma kanki, ya zamana kin koya ma kanki, kin koya ma kanki. Manufar koyan shine saboda kina so ƴaƴanki su koya a wajenki. Amma duk abin da baki koya ba, ke baki daura kanki akai ba, to koda kin daura ƴaƴanki akai kin ce ku yi kaza, a baki kawai za su daidai su ji ki, kina gama magana ke za su kalla. Wannan tace ka'ida, kina gama magana ke za su kalla. Eh, yanzu mafiya yawan ku nan iyaye ne. Kalubalen da zan ba ku a nan shi ne tsakaninki da Allah, kin yadda ki tsaya a gaban ƴaƴanki ki ce ku zama kamar ni a komai. In har kina ganin akwai matsala, me yiwa kenan akwai ɗabi'unki da baki so ƴaƴanki su ɗauka, to baki gama zama uwa ba tukunna. Eh, baki cika uwa ba tukun, kawai a ɗaura ki akan mizani a ce kowa Allah ya bata ƴaƴa irinta, ki gani addu'ar nan zaki ce amin da karfi ko kuma zaki nuku-nuku? Saboda haka kun ga wannan kalubale ne mai girma, kalubale ne mai girma. Sannan abu na biyu wanda yana daga cikin matsalan tarbiyya shine akwai iyayen da su suna da tarbiyya kuma suna son daura ƴaƴansu akan tarbiyya, amma suna da sakaci a farkon lokacin ba da tarbiyya. Eh, ce maka ai yarinya ce za ta daina, yaro ne zai daina. To abin da ya taso a kai din nan shekara 2 3 4 5 6 7 wannan marhala ta tarbiyya na farko kenan. To duk dabi'an da ya wuce wannan shekara 7 din da ita, to raba shi da ita har ƙarshen rayuwarsa sai an yi aiki. Sai an yi aiki. Eh. Idan ya saba da gaskiya, to ya rabu da gaskiya abu ne mai wahala. In ko ya saba da ƙarya, to wallahi rabuwarsa da ƙarya abu ne mai wahala. Abu ne mai wahala. Saboda haka ya taso ya saba gani a zahiri ga abin da yaga ya faru, amma abin da mama ta faɗa wa baba daban. To a wannan ɗabi'an da yana tasowa haka, yana tasowa haka, abin da zai fahimta ashe in abu ya faru in kana so ka kubuta, to sai ka juya shi sai ka faɗi ƙarya madadin mai madadin gaskiya, madadin gaskiya. To garin haka ne in kin lura sai ki ga wani ɗin yayi laifi abu ya faru ki ɗauko bulala ki masa barazanin zaki da ke shi ya faɗi, amma wallahi ba zai faɗi gaskiya ba. Saboda me ya koya a wajenki cewa hanyar kubuta ita ce me? Ita ce ƙarya. So yanzu ba yadda zaki kira ba shi da shi. Saboda haka daga sanda ɗa ya fara hararan abubuwa, to dole ki ma ki yi ƙoƙari ki dinga tsimewa kina kamewa akan wasu abubuwa, musamman waɗanda suke mara kyau, marasa kyau. Dan in kin ce to bari mu jira sai ya kai shekara 7 tukunna, kafin nan icen ya bushe. Eh, kafin nan ya bushe. Kamar yadda malamai suke cewa innal ghusuna idza qawwamtaha atadalat wa la yalinu idza qawwamtahu al-khashab. Ice in yana danye idan ka lankwasa shi zaka lankwasa shi kuma ka sake shi ya sake miƙewa. Amma idan ya bushe, idan ya bushe ba zai tsaya ba. Eh, da kalan kwasashi sai dai me? Sai dai kari. Saboda haka tun ɗana ƙarami ake so a dinga ɗora shi akan nagaltattun tarbiyya, abubuwan da ake so ya saba da shi. Mai yiwuwa ɗanki ɗan ƙarami ne, kina son za ki ba shi wani abun da zai ci, biskit ne ko bobo ne ko mene ne, to ɗan nan ya saba tun yana ƙarami baya ɗauka sai an ɗauka an bashi. Muna ganewa ku? Yawwa. Domin in ya saba mama zan ci biskit ce je ka ɗauka gobe jibi, to gata ba sai ya tambaya ba, ɗauka zai yi. To abinda zai zo zuciyarsa kuma shine duk inda ya ga biskit ɗauka zai yi, saboda tarbiyyar da aka bashi kenan. Amma in an sabar masa da baya ɗauka sai an bashi, in an gan shi ya ɗauko ba a bashi ba ma a karɓe, ba don komai ba sai don koya mai tarbiyya, to ba inda zai ga wani abu kuma ya ɗauka, ba inda zai ga wani abu ya ɗauka. Sannan ita tarbiyya wato tana buƙatar duk wanda yake so ya ba ƴaƴansa tarbiyya, to sai ya zamana mai toshe kunni da yin haƙuri akan abubuwan da za a zo a ce miki ɗanki ya yi kaza. Toshe kunnen ba wai toshe kunni na rashin saurari ba, a toshe kunni na karki ji wani baƙin ciki a ranki dan an ce ɗanki bai kyauta ba. Dama rashin kyautawansa kike nema dan ki nuna masa mecece kyautawar. Ai, saboda haka karki sabar ma kanki cewa ke ba kiya son laifin ƴaƴanki, a baki wannan shaidin a cikin unguwa ko a cikin gida cewa ai wacce kar ma ka gaya mata din ba mata son laifin ƴaƴan. Shi yasa yanzu da yawan tarbiyyan ba ta yiwuwa. Eh, saboda kowa abin da ya sani in ma tarbiyya yake da ita yake son bayarwa, to zai tsaya ne kawai akan nashi ƴaƴan nan ne ba za a zarge shi ba nan ne ba wanda zai ce masa dan me eh hasali ma fa saboda sa idon akwai wacce yanzu ita ba ta ba ƴaƴanta tarbiyyar har kuma tana zagin wata uwar din ta tsaya akan tarbiyyar nata ƴaƴan har tana zagin wata uwar a ce ai ta matsa ma ƴaƴanta ta takura su ba ta barin su su sakata su wala bata kaza bata kaza bata kaza ita ba za ta iya ba nata ƴaƴan ta sake su to kuma tana son kowa ma ta sake nata ƴaƴan idin yace me idin yace ta sake nata ƴaƴan yanzu wannan tarbiyyar ta dace a dinga samu a cikin musulmai saboda haka abin da yake so shine kawai ki shirya kin haifo ƴaƴa ne to ki shirya da karban cewa in an ce danki ko yarki ta yi kaza to ki karba hasali ma ki nuna godiya da jin dadi ga duk wanda zai zo ya nuna miki laifin danki ki nuna jin dadi nuna jin dadin shine bashi kofa gobe in ya ga yayi wani abun banza ba zai bari ba zai zo ya fadi zai zo ya fadi a baya dai mun sani idan makwabci ya fito zai tafi masallaci ya ga ƴaƴan unguwa kaf zai sa su a gaba su tafi masallaci duk wanda ya ta wurin kai kuma zai daka shi amma yanzu fa mai kokarin shine wanda in yazo ya ga ƴaƴansa da ƴaƴan wasu sai ya zare ƴaƴansa sai su wuce ƴaƴan makwabcinsa fa yana tsoron kada ya taba su ya zama abun fada kada ya zama abun fada kuma ke ma yanzu don Allah ki tambayi kanki idan aka ce miki ga ɗanki tun a kofar gida ana sallah bai ji ya yi sallah ba da kuma a ce miki ga akuyarki ta fita wani ya rike ta wanne ne za ki fita da gudu cikin gaggawa wanne ne za ki fita da gudu cikin gaggawa to a ce miki ma ba ma wannan ba a ce miki ga yarki nan wani saurayi ya zo gunta sun hau mashin sun fita ga wani kuma ya ja akuyarki ya fita wanne ne za ki fita da gudu cikin gaggawa kenan yanzu a wajen iyaye farashin akuya ya fi farashin ƴaƴan da suka haifa farashin akuya yanzu ya fi akan farashin ƴaƴan da suka haifa za su fi damuwa da karka taba mun akuya ta sama da karka taba mun ƴaƴana eh wannan yasa shi kanshi makwabcin inda zai ga akuyar ta fito zai kama ta ya shigar da ita ce akuyar nan a dinga daure ta amma inda zai ga yarki ta fito da matsatsin ka za ta fita ba ruwansa saboda ya san in ya kawo akuyar ya ce a daure ta zaki karba ki yi godiya ki yi jinjina amma yar fa in ya kawo zaki ce ya sa ma ƴaƴanki ido ai je ya sa ma ƴaƴanki ido Allah kyauta to saboda haka kun ga wallahi sha'anin tarbiyyar nan fa ba da wasa ake yi ba kuma matsalar ku ita ce wai in an ce tarbiyya sai ki ce ƴaƴan sa ta a islamiyya bai ba bai ba din barin faɗa muku wani abu su kansu malaman islamiyyan wasu yanzu wallahi suna buƙatar a tsayu akan su su kansu malaman islamiyyan mafiya yawan su yanzu suna buƙatar a tsayu akan su su waɗannan ƴan matan fa su ne ake yayewa a makarantu yanzu su dawo malaman islamiyyan su ne ake yayewa yanzu in an yaye su su dawo malaman islamiyyan to ita ma kanta malamar ajin tana zuwa wajen ƙauyawa ta yi rawa ita kanta malamar ajin tana rawa wajen biki to yanzu ƴarki din kin ce kin kai ta wajen waccan ta ba koya mata karatu shikenan kin gama tarbiyya ha da saura fa da saura eh da saura su kansu malaman suna buƙatar a tsayu a kansu eh shi yasa wallahi alam ni ta wani fuskan a ta wani bangaren nakan yi fada da karantarwar ƴaƴa mata islamiyya eh abinda ni na dauka kawai duk wacce ta yi karatun addini ta gama ta dan samu abin da ta samu kawai ta je ta yi aure ta zauna a ɗakin mijinta shikenan shikenan amma ita ma tarbiyar bata ishe ta ba kuma an zo an mika mata yayara ta karantar da su ta ba su tarbiya to ita ma dalibantin ta hawo social media sai ta ga hoton malaman su gata nan da matsatsar riga a gidan kauyawa eh shi yasa akwai wani lokaci a wata makaranta da wasu malamai mata suka taba samu na su kawo min karan wasu yara aji cewa ba su girmama su suna wulakanta su suna kaza suna kaza sai magana sai ta ban dariya abin da ban dariya shine akwai randa an tashi a makaranta karfe 4 ina zaune a bakin makarantar sai naga malaman sun je sun taskware sun shirya za su tafi gidan biki sun wuce bayan wasu mintoci sai ga daliban su ma sun yi group sun zo sun wuce nace mata yanzu malama tsakaninki da Allah wanda kuke hada kugu da kafada da ita a gidan rawa kuma kina tsammanin wai akwai girmamawa tsakaninki da ita ai ba zai yi bai ba zai yi ba a cikin malaman nan har da matan aure ce ba zai yi bai eh ba zai yi ba daka duk abin da zaki yanzu wai da sunan wai ta girmama ki abu ne mara yiwuwa saboda me ka'idar ita ce wato in mutane sun hadu a wajen aikin alheri za ku ga albarkacin aikin alherin suna ganin girman juna suna girmama juna suna mutunta juna amma in an hadu a wajen aikin banza ba girmamawa tsakanin su ba girmamawa yanzu inda za ku ga malamai sun hadu za ku ga karrama juna da mutunta juna da girmama juna saboda menene ya hada su alheri ilimi amma ku kalli waɗannan ƴan wakan da ƴan wasan kwaikwayo mawakan da wane ne inda za a nuna muku video na zaman su da suke yi tare a ashar yake karewa wannan zagin da ashar din shine wasan su yanzu ni wanda nake girmama shi tsakani da Allah na masa wasa da ashar ba zai yi ba inda za ku ga yadda ƴan siyasa suke haduwa saboda sun hadu ne wajen almundahana da sata wasa a tsakanin su wani yau inda zai buga ma wani waya a cikin su yana daukan wayan kawai zai gane wani ne ta hanyar ashar din da zai buga daga nan zai gane wani ne ya kira to an hada a wajen banza kuma kun ce a girmama juna ai ba zai yi ba ai ba zai taba yi ba ce to amma dai malam ai can daban nan daban nace a ai da can da nan din a wajen su duka ɗaya ne a wajen su duka ɗaya ne saboda haka ke ce yanzu ke makanki kallon malama kina mata kallon ɗaliba ita a wajen ki ke kawar cin mushi ne haka take daukan ki abokiyar rawa ai an tafi gidan biki kun je kun cashe kun yi rawa ta ga yadda kike cashewa ita ma ta fito ta cashe to saura me kuma saura me kuma nace to ai Allah ma ya taimake mu da ba kawo mana labarin cewa kun yi dambe da su ba Allah ma ya taimake mu to yanzu a musu wazi yace a yanzu ku ne zan mawa'azi ku ne zan mawa'azi yanzu ku ji tsoron Allah ku gyara abin da yake daga wajen ku ku ji tsoron Allah ku gyara abin da yake daga wajen ku su in an musu wa'azi su girmama ku in ku ba ku girmama kanku ba ba zai yi ba tato ai wai ko a wai ko a wajen da suka je din mu wai ba su yi magana ba ba su wasa da su duk aikin banza ne ai duk wannan shirme ne duk aikin banza ne ai nace musu ni yanzu kun taba ganin randa na tara meeting a makaranta nace dalibai sun raina ne ba su girmama ni ko kun taba ganin wani cikin mu wanda ya taba zuwa ya tara yace dalibai sun raina shi ba su girmama shi bai yiwa kuma ina tabbatar muku ba maganan wai dan ni namiji bane inda muna gamuwa da su a wajen wannan shirme ban isa ince su girmama ni ba ban isa ba kai ba ka dole duk shirmen da suka debo suka zuba shi a kaina dole in karba dole in karba eh amma saboda kame mutunci da kare mutuncinka wannan yasa wasu daga cikin su in sun yi ba daidai ba ma iyayen su in sun ce za a kawo su wajen mu mu yi musu nasiha wallahi kuka suke kawai ta zo ta zauna malaman ta su yi mata nasiha wallahi za ta yi kuka ta ce baba dan Allah ka ya kudi na daina na tuba kama in tare ake zuwa wajen tsiyan akwai ayan da zaka ja mata ta yi kuka ne kai ma ayoyin ba saka kuka ba tukunna ballan ta na ita kai ma ayoyin ba saka kuka ba tukunna balle ita to saboda haka wani lokaci ni karantarwan musamman waɗannan ƴan matan a islamiya wallahi ni ba san shi nake dai abinda ya fi so mu mace kawai ta samu tarbiya ta samu karatu ta je ta yi aure ta zauna a ɗakin mijinta dan tarbiyyar da ta samu din ta tarairaye shi ta amfanar da ƴaƴanta shikenan an gama shikenan amma din ta je ta karantar a islamiya wargaza sha'anin suke yi bata al'amarin suke yi mafiya yawa ta gama karantarwan ne zuwa an jima an tashi sai ta cire hijabi da niqabin sai ta sako gele da t-shirt da zani sai ta fito ta tafi rawa tun daga nan in ta ɗebe ma kanta albarka to duk wanda za su ɗebe karatu a wajen ta ba albarka a ciki dan haka kar ki jima ranki cewa wai na kai ƴaƴana makaranta shikenan a'a ita makaranta ilimi ake samu mafi girma da kuma tarbiya wani bangare amma tarbiya ta asali to yana gida tarbiya ta asali wannan tarbiyar tana gida shi yasa kun ga musamman makarantu da za ku kai ƴaƴanku ko makarantar islamiya ne ku saka ido sosai akan makarantu ku kula sosai akan makarantun da za ku kai ƴaƴanku wata yanzu za ta kai ƴaƴanta makarantun boko amma ba ta duba yanayin tarbiyyar makaranta ba ta duba yanzu a cikin musulmai akwai waɗanda suke ɗaukan ƴaƴansu su kai su makarantun da suke cikin coci wai don me don suna so su iya turanci to wani turanci ne ake yi a makarantun coci wanda a sauran makarantunmu ba a yi wani turanci ne wannan kuma shi uban ka kalle shi a ya gama iya turancin abin tausayi ne a rayuwa har yanzu ba abin da ya tsinana ma kansa to in turancin wani kayan gabar ne kai ka kalli kanka tukunna kai turancin me ya tsinana maka aikin banza ne aikin wofi arziki na Allah ne akwai wanda yana can ƙauye A B C D bai iya ba amma in aka sa danginku a kasuwa kaf zai sayi ku yana nan da shanu sun fi dubu tarin kudade wani ma bai ma san me zai da kudaden ba wani bai ma san me zai da kudaden ba shi yasa sanda aka ce an daina amfani da kudi na zahiri sai dai a yi amfani da kudi a waya mu da yawa dan muna cin bulli muna ta hayaniya wani iya abin da ya mallaka a kudinsa gaba daya naira 100,000 ne 200,000 amma ya daga hankali to ba shine abin lura ba wani yana can a ƙauye yana da kudi sun fi miliyan 100 yana ajiya a ƙasa yau in aka zo aka ce dole sai dai amfani da kudin a waya bai san ya zai yi ba saboda haka ga wani a nan turancinsa har ta hanci har ta kunni amma iya arzikinsa duniya 100,000-150,000 iya jarinsa kenan wani kuma yana can bai san komai ba a turanci bai san komai ba a boko amma in aka sa wannan a kasuwa dai sai shi tsab zai sai shi so arzikin na Allah ne amma kaga mutane musulmai ƴaƴan musulmai wai suna daukan ƴaƴansu wai su kai su makarantun coci makarantu a cikin coci kina ji kina gani ƴarki sai dai ta fita gida da skirt rabin cinya kina ji kina gani in ta je bakin gate ba yadda ta iya da hijabinta dole za ta cire shi ta sa baret a kanta sannan kafin ta shiga tana yawo a tsakanin maza da jikinta a waje a buɗe kuma ƴaƴan musulmai su suna ganin abu ne mai wahala su ɗauko ƴaƴansu su kawo su wajen mu, amma mun kuma fa a wasu makarantun mu, ma makarantun mu na musulmai, saboda wai zama da ake da kristoci har si arke ake yi, bayan an yi ai arke Islamic religious knowledge sannan ai si arke su ma kristoci, amma ka je makarantun su ka gani suna yin ai arke. Dan musulmai ne dole wannan Bible din dole shi zai zauna a koya masa, kuma dole ya zauna ya koya, saboda ka ba ruwan iyayen da wai makaranta akwai tarbiya ko ba tarbiya, ba ruwan su. Kuma ana iya shiga irin waɗannan makarantun amma a Bible lalura a yanda babu sai aji. Amma misali wanda yake zaune a Bauchi, Gombe, Kano, garuruwan mu na arewa nan, don Allah wani uzuri yake da shi ya kai ƴaƴansa makarantan arna. Wani irin makaranta ne ake nema a cikin gari wanda musulmai ba su da shi? Karshen ta karshen tika tika tik, wasu makarantun mu, masallatan mu na Juma'a ma da yawa akwai boko a hada a jiki. To ai Allah ya ga me yake mana hanzari. Karshe inda ake bada tarbiya da ma shine masallaci. To ga masallaci ga kuma makarantan. To me muke nema kuma yanzu? Me muke nema? Duk wani wato ko wata kungiya ta addini suna da makarantu. Eh, inda zaka je ka koyi addini kuma ka koyi bokon. Malaman bokon can din ba su fi waɗannan iya komai ba. Ba su fi su tarbiya ba, ba su fi su sanin rayuwa ba, ba abin da suka fi sani. Amma ji a dauki yara akai su can. Dan ko makarantan Islamiyya ne, kuna gani, ko makarantan Islamiyya ne. Ba zallan karatun makarantan ake duwa ba. Sai an dubi tarbiyyar malaman makarantan. Sai an dubi tarbiyya, tarbiyyar malaman makarantan tukunna. Dan in ba haka ba, to za a samu matsala. In ba haka ba za a samu matsala. Akwai waɗanda karatun kawai suka iya amma babu tarbiyya. Ba tarbiyya. Eh. Karatun kadai suka iya amma ba tarbiyya. Dan in zaka karantar, to abinda da yawan malamai ba su fahimta ba shine, in zaka karantar dole kanka gaba ɗaya zaka ba makarantarwa da ilibinka da tunaninka da basiranka. So kafin ka zama malamin da zaka koyar da dalibai, dole sai ka koyi karatu, ka koyi tarbiyya. Dole sai ka koyi karatu, ka koyi tarbiyya. Ba mamaki ma ƴaƴan nake ma a makaranta suke wuni. Zamanki da su a gida bayan magariba ne zuwa ayi bacci. So awannin da suke ƙararruwa da malaman su da ƴan uwan su a makaranta yafi yawa akan wanda suke zama tare da ke. To in ba tarbiyya a makarantan fa zaki samu matsala. In babu tarbiyya a makarantan zaki samu matsala. To amma wasu iyayen ma makarantan da ake samun tarbiyyar ma nan ba sa su. Eh, ba sa su. Ba sa su. Akwai wacce ta taba zuwa min an wai an hukunta danta yayi zagi, tace to ta kawo danta ne a mai karatu zalla. So inde ba ya kawo hadda ba, ya kawo hadda, to zagin sa ba ruwan ku da shi. Eh. Ce wanda to ajiya. Allah sarki, mun ko ba haka tsarin mu yake ba nan. Eh. So dubu in danki yayi zagi, so dubu zan casa shi. Eh, ba shakka. So idan kina neman makarantar da ake koyar da karatu zalla ne, to dau danki ku yi waje. Dau danki ku yi waje amma ban da nan. So ita iya abin da ta kawo shi kawai. Ta kawo shi ne koyi karatu. Tarbiyya wa tarbiyyanta, tarbiyyansa yana wuyanta ne. Eh, nace karantar da shi ma yana wuyanki ne. Saboda haka ki dauke shi ku tafi. Ki dauke shi ku tafi. So dole ana buƙatar sai an tsaya tukunna. Ina amfani yanzu karatun da zan yi ma yaro ya je kawo min karatu, bayan ya gama karatu kuma ya dura ma wani asha. To ni a wajena karatun me yayi? Amfani me yayi? A aji na ina koyar da yaro ya kawo karatu kuma ya kawo ashar. Ya nuna na koya masa abu biyu kenan. Na koya mai karatu, na koya mai ashar. Bai kuma bai kamata a samu haka ba. Bai dace ba. Bai dace ba. Eh. Daka dole ne a zama ku zama masu lura sosai. Sosai sosai. Eh. Yasa wasu lokutan sai kaga makaranta ga tarbiyya. Amma wata sai ta dauko danta sai ta kawo dan guda ɗaya saboda ya samu sakaci tun farko, sai wargaza tarbiyyar yaran makaranta. Sai wargaza tarbiyyar yaran makaranta. so yana da kyau a dinga samun inda za a kai yara da inda za a ba su tarbiya mai kyau musamman kun ga yara matan nan musamman yara mata shi sheidan faruwansa da wannan malami islamiya ne in dai bai da wannan tarbiya da tsoron Allah to ba za a samu abin da ake nema a wajensa ba duk karatun da iya za ta yi a wajensa ba zai haifar da da mai ido ba daka tarbiya wallahi tana da bakar wahala tana da wahala ta gaske eh yasa wani cikin magabata yake cewa a baya an sama iyaye da mutum dubu suna gina tarbiya wani ɗaya yana kokarin rusawa tarbiya ta yi wahala balle wannan zamanin namu da Allah ya kawo mu yanzu dubu ne ke rusawa ɗaya ke ginawa eh to shi a hakan ma Allah ya taimake shi da ya karbe shi a can baya baya da ya iso yanzu zai gane dubu da ɗaya dun rusawa suke yi kwakwara ɗaya mai ginawan ma aiki ne eh shi a zamanin sa ma an samu ɗaya mai ginawa amma mu yanzu nan kwakwara guda ɗaya mai ginawan shi ma aiki ne sai an wahala kafin a samu haka da dubu masu rusawan dadin da ɗaya mai ginawan duk yanzu shi ma ɗayan ya ƙara musu ƙarfi kima din ya kada musu karfi saboda haka wasu suke tasowa har wasu maganganu na rashin kunya zaka ga iyaye suna sakewa ƴaƴan su fadi sai uwan ta yi dariya sai ai wacce ai tana da abin dariya eh yanzu bari mu baku misali akwai wata yarinya da aka taba kawo mana ita makaranta sabuwan zuwa landa ta zo an fita istirahi an yi break za a koma aji sai na ganta a waje an koma aji sai na ce mata ki koma aji akwai wani abin da yara suke faɗa haka na rashin kunya menene suke cewa hammai ai sai ce mata ke ki koma aji sai ta ce min hammai eh sai ya ce mata amma ke sabuwar zuwa ce ta ce min yau na zo na ce eh to ba mamaki eh ba mamaki din akwai kowane waje akwai yanayin yan wajen akwai yanayin dabi'an da in mutun ya bayyana ina kallon shi na gane sabo ne anan eh so ni dalibi yana zuwa wallahi a yanayin shi zan gane wannan sabon dalibi ne a yanayin tarbiyarsa wallahi ko sai tace mai hammai sai ya ce mata Allahu akbar yau sabuwan zuwa gaki sabuwan zuwa eh kuma Allah ya kaddara miki kin zuwa cikin bala'i eh don wannan kalman ko akan hanya na gamu da kamar ki in ta fada mun wannan kalman zan ladabtar da ita ko akan hanya na gamu da kamar ki ta fada mun wannan kalman zan ladabtar da ita eh wallahi uwanta da ta zo wai sai ta ce wai me a cikin wannan kalman din kawai ta ce hammai nace mata to ni a wajena wannan kalman girmanta ya kai sama da kasa ta rushe ni a wajena wannan kalman kalma ce mai girma kalma ce babba so ba mamaki uwan ma ta saba faɗa ma uwan sai ta yi dariya ta ce kawai a wuce to ta saba faɗa ma uwarta sai uwar ta yi dariya sai a ce to shikenan eh ta faɗa ma duk wanda ta ga dama eh to ni kuma da ta zo sai ta faɗa ma bata san ta gamu da ibtila'i ba ne eh ai ba zai taɓa yiwuwa ba ai ba zai yiwu ba zai yiwu ba to kun ga hatta irin waɗannan kalmomin dole sai kuna mulahazansu a bakunan iyayenku hatta irin waɗannan kalmomin karguce wai yarinta ne daga yarintan ake girma ai wato duk abinda mutum yake yi na yarinta to haka zai tashi da shi yanzu ko sallah ne ai yaro yake yi sallah na yarinta amma in yi girma fa sai gana shi sallan da yayi a baya yarinta ce yanzu in ka shimfida ma yaro sallaya anan karami yayi sallah zai ta mikewa ne kawai yana sujjada yayi ta mikewa yana sujjada iya sallan sa kenan daga tsayuwa sai sujjada daga tsayuwa sai sujjada to an ce yarinta ce ya daina to zai tashi baya sallah amma yana matsawa zai gane o a ce a cikin sallah akwai ruku haka haka tafiya to wannan ƙaryar da zata yi ko maganan bannin da ta fara na yarinta tana girma za ta gane ashe ƙarin da ta yi a baya na yarinta ce yanzu kwakwalwar na ƙara faɗi sannan kuma hanyoyi da dabarbarun suna ƙara mi suna ƙara shigo mata hanyoyin da dabarbarun suna ƙara shigowa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi a kyamace ko kuma bayuwa take karkashin sa ya ladabtar da ita ya kyautata tarbiyyanta kuma yanta ta yi aurar da ita ko ya aure ta to Allah zai bashi lada guda biyu sannan dukkanin wanda yake karkashin bauta bawa ne shi yayi hakuri ya sauke haƙin Allah wahalar rayuwa bata sa shi yayi watsi da ubangiji ba ga haƙin Allah ga haƙin iyayen gidansa kuma duka ya sauke to Allah zai bashi lada guda biyu Allah zai bashi lada biyu so abin da yasa yake yin fadadawa akan wancan bangaren saboda mu yanzu Allah ya kawo mu zamanin da an wuce maganan bauta babu bayi yanzu babu duk inda kaje an ce maka ga wasu bayi to ƙarya ne babu su eh din da ma bayi ana samun su ne in kaga inda ake samun bayi to ta hanyar yakin musulunci kanan ake samun bauta ake samun bayi daga nan har ake samun waɗanda za a kai su kasuwa a sayar da su amma in dai ba ta wannan hanyar ba to ba inda za a sama a bayi ko kuma ku yange saboda haka mu kula sosai sosai akan nauyin da Allah subhanahu wataala ya daura mana na tarbiya nauyi ne mai girma mas'uliyya ce babba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mace mai kiwo ce a gidan mijinta da ƴaƴan mijinta kuma Allah zai mata tambaya akan su Allah zai tambaye ki akan ƴaƴan mijinki Allah zai tambaye ki akan ƴaƴanki da kika haifa dan haka mu kula sosai mu sa ido mu kuma dage da addu'a dan duk kokarin mutum baya iya hawa sai da addu'a baya iya hawa sai da addu'a dan in akwai wanda garinci da karfin su da ci da zuci sanadiyar da ƴaƴan su ka lalace kenan saboda a lokacin gani suke yi tsimin su ne da wayan su da dabarun su da zara idon su da iya dukan su wannan shine zai kai su tudun mun tsira karshe kuma sai kai su zuwa ga kwarin halaka saboda ba addu'a so duk zafin da mutum zai yi to kuma sai ya hada da addu'a wannan shi zai sa Allah ya taimake shi in akwai inda yake zafi da yawa ya wuce iyaka Allah sai ya saisaita shi in kuma akwai inda yana sanyi da yawa sanyin da ya wuce iyaka sai Allah ya daura shi akan hanya sai ga cewa an samu abin da ake nema Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله